لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فقد روى الإمام أبو داود والترمذي في سننيهما وغيرهما من طريق صحيح عن الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومهدسات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. يا إخوة، ما في جرمان نعمة دا الله مدوك شنسل في يمنا، ma fi daraja cikin ni'imomin Allah akan mu wadda babu ni'imar da za ta yi daidai da ita ballantana ta fita, ita ce ni'imar kasancewar mu musulmi, ta yadda Ubangiji Maɗaukakin Sarki bai yi mu Yahudawa ko Nasarawa ko Majusawa ba, sai ya yi mu musulmi zaɓaɓɓen addininsa wanda ya saukar da littattafai don shi, ya kuma turo da manzanni don shi. Wannan ni'ima ce babu ni'ima da tafi ta girma. Da haka Allah ya ce: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. A yau na tuka muku addinin ku gare ku, a yau na tuka muku ni'ima ta gare ku, kuma na yardar muku musulunci ya zama shine addinin ku. Kuma da haka Ubangiji Maɗaukaki ya ce: fala takshawhum wakhshawni ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. kada ku ji tsoronsu, ku ji tsorona, kuma zan cika ni'imata a gare ku, kuma lalle ana sa ran za ku kasance cikin shiryayyu. Daga wannan ni'ima ne waɗansu ni'imomi guda biyu suke resantuwa. Ta farko daga cikin biyun, ni'imar kasancewarmu a cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayan kasancewarmu musulmi, inda Allah ya ga dama sai ya yi mu musulmin lokacin Annabi Nuhu, ko musulmin lokacin Annabi Musa, ko na Annabi Isa, ko na wani annabi cikin annabawansa. Amma da Allah ya sauya kare mana tagomashi na biyu, doriya akan ni'imar kasancewarmu musulmi, sai muka zama cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ma ni'ima ce mai girma, ni'ima ce abar bawa ya ji ta a cikin zuciyarsa. Da ita ne Ubangiji Ta'ala ya mayar da mu khaira umma, yace: kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Da ita ne Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya mayar da mu zaɓaɓɓu a cikin sauran al'ummatai da suka wuce baya. Ba a gwada mu da sauran musulman da suka wuce baya ta fuskar daraja, in har mun yi imani, mun yi riko da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan da wannan ni'iman ne Allah ya samu mu zanto masu shaida akan sauran. Yace: wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Haka ne muka sanya ku zanto al'umma zababbu, ko al'umma adalai, al-wasat al-'adl kenan. هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إهدى الليالي بمعظمي واتو الأمر أن يرسل سنة الوسط واند الله مأتوك كين سلكي يساس سزنتو ما سشايدا أكن سولان الأمة تيران انتاش الكيامة هم دومين من ذن الله يزنتو سنة ببادة شيدا أكبر. حديث ياتبت كين سهير بخاري واند أكربو دك أبو سعيد الخضري الله شكاري داء قليش yace: manzon Allah ya ce ranar tashin kiyama za a kira Annabi Nuhu a matsayinsa na farkon manzanni, gashi ga al'ummarsa. Sai Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya tambaye shi, ba wai dan ya jahilci me yake ciki ba, yace shin ka isar da manzancin da na kaura maka? Annabi Nuhu yace eh, na isar ya Ubangiji. Sai a tambayi al'ummarsa, shin ya isar muku? Sai al'ummarsa su ce sam ma ja'ana min nabiy, babu wani manzo da muka gani, ba wani mai gargadi da ya zo mana, bai isar mana ba. Sai Allah madaukakin sarki ya tambayi Annabi Nuhu alaihi salam, waye zai maka shaida cewa ka isar? Annabi Nuhu ya san akwai mala'iku, a cikin mala'ikun ya san akwai Jibril, ya san mala'ika Jibril ne ya zo masa da wahayi, amma bai zaɓi ɗaya daga cikin mala'iku duk da su ne marubuta game da ayyukan mutane da bangarinsu ba. Wa inna alaikum alhafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, bai zaɓi ɗaya daga cikinsu ba. Da aka ce wa zai maka shaida, sai ya ce Muhammadun wa ummatuhu, annabi Muhammad da al'ummarsa su ne za su yi shaida. Sai a kirawo mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai mu ba da shaida cewa annabi Nuhu ya isa, saboda muna da labari na tabbas cikin alqur'ani, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim, qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an ibudullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza ja'a la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lamtu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilu as-samaa'a عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا سي مبادا سيدا باب وني لوكتي cikin lokuta da annabi Nuhu bai yi amfani da shi wajen kiran mutanansa. Bab wani yanayi da salo na magana ya kiraye su daidai, ya kiraye su cikin taro, ya kiraye su a bayyane, ya kiraye su a sirrance, zarful zaman da zarful makan ba wanda annabi Nuhu bai yi amfani da shi ba. Aka fihim alf sana illa kafina aman, duk da haka ba su yi imani ba. Shekaru 950 yana wa'azi, Qur'ani ya bamu labari, sai mu gina shaidar da Al-Qur'ani ya bayar, mu ba da shaida akan annabi Nuhu ya isar su ne ba su ji ba. Sai a yi hisabi a kan shi, a kaga wannan ni'ima ce, a sa mu zanto masu ba da shaida akan sauran al'ummomi. Ni'ima ta biyu wadda reshe ne na waccan babbar ta farko, a cikin musulmin Ubangiji Ta'ala ya yi ka ahlus sunna, wannan ni'ima ce. Inda Allah ya ga dama sai ya kaɗan bida'a, ba mu'tazili, ba kawarije, tsarsur gumin ɗan shi'a, ya yi ka wani sufi cikin gulatun sufiya masu da'awar su alloli ne, masu da'awar annabi na kawo musu ziyara a gidansu kowace juma'a, ko suna haɗuwa da shi, ko ya ba su wani abin da yake ɓance su da shi. Amma sai Allah bai yi ka a cikin wannan ba, sai Ubangiji Ta'ala ya yi ka cikin ahlus sunnati wal jama'a. Wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce ba, domin da Allah madaukakin sarki bai ga dama ba zai saka a wannan ba. Su kuma ahlus sunna su ne wanda ba su da wata dangantaka sai zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunna su ne wanda ba sa dangantuwa zuwa ga wani gari cikin garuruka, Makka ko Madina ko Ta'ifa ko Bagdada ko Sham ko Yaman ko Sokoto ko Birniyo ko wani gari. Ba sa dangantuwa zuwa ga wani jinsi cikin jinsukan mutane, ba sa dangantuwa zuwa ga wani mutum ɗaya cikin ɗaiɗaikun mutane, ba sa dangantuwa ko da zuwa ga Abubakar shi kaɗai, ko zuwa ga Umar shi kaɗai, ko zuwa ga Usmanu kaɗai, ko Aliyu kaɗai, ko dukkan wani cikin sahabbai kaɗai. A'a, suna dangantuwa ne kai tsaye zuwa ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ƙoƙarinsu yaya za su kwaikwaye shi cikin maganganunsa, cikin ayyukansa, cikin irin tafiyarsa, salon zamantakewarsa a matsayinsa na shugaba, a matsayinsa na suluki, a matsayinsa na mai saye ko sayarwa, ƙoƙarinsu komai su kwaikwayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai tsaye. To waɗannan su ne ahlus sunna. Kowace ƙofa, ƴan uwa, a taushe take sai ƙofa ɗaya, ƙofar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kowace igiya a katsa take, in ka bi ka za ta tsinke, sai igiya ɗaya ita ce igiyar da za ta sadaka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Shine wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya lamince shiriya ga dukkan mutumin da ya tafi akan tabarkinsa, ya bi tsarinsa, ya shirye da shiryuwarsa. Allah madaukakin sarki ce, kul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul fa in tawallu fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum ma ufi wa in tuti'uhu
tahtadu wa ma ala rasul illa balagul mubin. Allah sai ce da su ku bi Allah ku bi manzon Allah, ba karo wani na uku ba, ballanta na hudu ko na biyar ko na shida ko na bakwai. Ati'u Allah wa ati'ur rasul kadai. Fa in tawallaw, in kuka kiji, fa inna ma alayhi ma hummila, manzon Allah abinda ke kansa shine abinda aka dora masa nauyin iyarwa ya kuma iyar. Wa alaykum ma hummiltum, kuku abinda ke kanku shine ku bi kuma kun kiji. Fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum. Sai Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu, in har kun bi shi to za ku sujudu. Ba wani mutum a duniya ko sayyidina Abubakar ko Usman ko Ali ko Imam Malik ibn Anas ko Imam Shafi'i ko Abu Hanifa ko dukkan wani babban malami salihin bawa nagartacce da Allah madaukakin sarki ya kulla cewa bin sa shari'a ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kadai ne ma'asumi, wanda ba shi ba ba ma'asumi bane, shi kadai ake wa wahayi, wahayi duk wanda yake baya da shi ba a yi masa wahayi, shi kadai ne duk abin da ya faɗa ya zama zartacce, wanda ba shi ba ya iya yin daidai, ya iya yin kuskure, a iya karba, a iya kin karba. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kadai mutumin da Allah ya lamince shiriya ga dukkan mutumin da ya bi tafarkin sa, ya shiryu da shiryuwarsa. Manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari, yace dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake. Sahabbai suka ce waye zaki? Manzon Allah ce duk wanda ya bi da zai shiga aljanna, wanda ko ya saba mun to ya kike. Ya ƴan uwa, ahlus sunna suna da al'amura da dama da suka yi fice da su, wato ahlus sunna ba launi ne na fata ba. Ahlus sunna ba wata kungiya ce guda ɗaya ba cikin kungiyar mutane da zamu ce kungiyar kaza, ko mu ce jama'atu ansarus sunna a Sudan, ko mu ce jama'atu zalatul juda'a, ko mu ce jama'atu ahlul hadith. Ba wai kungiya ce guda ɗaya ba, salo ne na aqida da ake kudurcewa a zuci, aiki ne da gabbai ke yi, maganganu da ayyuka waɗanda aka tsora su a kan sikelin qala Allahu qala rasulullah, shine ke sa kai rajista cewa ka zama ahlus sunnati wal jama'a. Ba sai ka je wata kungiya ko wata jama'a ta baka baju ba, da zaran ka yarda cewa baka da abin bi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ba manzon Allah ba ana bin sa ne in abin da ya faɗa ya dace da manzon Allah, amma da zaran ya saba manzon Allah za a kyale nashi a gina manzon Allah. To da zaran ka faɗa haka ka zama ahlus sunna, baka buƙatan wani ya zo buga masa kanfi ya ce ya karɓe ka ko bai karɓe ka ba. Ahlus sunna suna da abin da suka sha bamban da shi in an kwatanta su da sauran mutane. Na farko, dangantuwarsu ita ce mafi girman dangantuwa, don su suna dangantuwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma wanda duk ba su ba yana dangantuwa zuwa ga wani mutum ne wanda ba manzon Allah ba. Idan ka ɗauki mu'tazilawa suna dangantuwa zuwa ga aqida ta i'tizal, wanda ya faro ta shine Wasi ibn Ata al-Ghazali. Idan ka ɗauki khawarijawa suna dangantuwa zuwa ga wata aqida wanda manzon Allah ya yake ta tun yana da rai, yayi isharar zuwa ga maulin cikin hadisin Bukhari tun kafin ta bayyana kai. Idan ka ɗauki kadariyawa haka suna dangantuwa zuwa ga wannan, haka idan ka ɗauki dukkan waɗansu mutane suna dangantuwa zuwa ga wani mutum, ko shehi ko waliyi, in an bi shi su ji daɗi, in an saba masa su ji babu daɗi. Amma ahlus sunna ba su da wani mutum guda ɗaya, ko a Kano ko a Kaduna ko mai rai ko matacce, da za a ce shi ne abin ban su, wanda duk wanda ya bi shi ya zama ahlus sunna, wanda ya saba masa bai zama ahlus sunna ba. Duk wanda ya fahimci haka to ya fahimci kuskure. Ahlus sunna ba sa bin Ibn Taymiyyah a matsayin shine abin bi, ahlus sunna ba sa bin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab a matsayin shine abin bi, ahlus sunna ba sa bin marigayi Sheikh Abubakar Muhammad bin a matsayin shine abin bi, ahlus sunna a nan Kano ba ma bin babban malamin Dr. Ahmad a matsayin shine abin bi. Ma'ana dukkanin waɗannan da na zana suna ƙoƙarin haɗa mu ne kai tsaye yadda za mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu da su rigengeniya muke da juna, wa zai riga wani? Mu da su tsere muke akan turba zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa zai riga wani ganin hadisi ya riga dan uwansa aiki da shi ko ya isar wa dan uwansa? Falalar da malaman mu suke da shi falala ce ta sun isar mana, sun dora mu akan tafarki, amma ba su ce mu kulli kiyayya ko soyayya akan su su ba, sai dai mu kulli kiyayya ko soyayya akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga nisba ta gari kenan. Wani za a danganta shi zuwa ga Tijaniya, kaga yana bin wani malami ne mai wannan sunan, wani Kadiriyya, wani Mu'tazili, wani kaza, wani kaza. Amma dukkan ahlus sunna so ke a danganta shi zuwa gawa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyu, kwarin hujja. Ahlus sunna suna da karfin hujja in an kwatanta da wanda ba su ba, don su babbar hujjar su Qur'ani,
abin da ya inganta na hadisan manzon Allah bisa ga fassarar magabata na gari sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina, ba wata aya da ahlus sunna za su yi kokarin fassara ta fassarar da za ta ci karo da fassarar sahabbai ko tabi'ai ko tabi'ina, ba wani hadisi da za su bankara shi su ba su bakuwar ma'anar da a musulman farko cikin sahabbai ko tabi'ai ta ci karo da ma'anar da su suka ba ta yau ba. Duk wanda ta zai da aya ya fassara, fassararsa ta ci karo da fassarar sahabban annabi ko tabi'ai ko tabi'ut tabi'ina, ko ya da hadisi ya fassara bisa ga irin wannan tsarin, ka tabbatar ba bisa ga tsarin ahlus sunna yake ba, ko yayi da'awa to aikinsa ya fitar da shi daga cikin wannan jerin gwano mai albarka, jerin gwanon mutane na gari. Da haka sun fi kowa ƙarfin hujja. Qur'ani hadisi shine dalili, abinda ba Qur'ani ko hadisi ba sai in ya samu shaidar Qur'ani ko hadisi kafin ya zama dalili, kamar ijma'i shaidar Qur'ani ko hadisi ya samu kafin ya zama ijma'i a karba, kamar qiyasi shaidar Qur'ani da hadisi kansa ce za ta ce a karbe shi ko a ki karbar sa. To da haka kenan Qur'ani da hadisi su ne asali, in an fassara su a bisa ga fassara ta musulman farko sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina. Ahlus sunna ba sa kafa hujja da mafarki, ahlus sunna ba sa kafa hujja da na gani ina tsammani ina zato, ahlus sunna ba sa kafa hujja da hadisi dha'ifai ko mawdu'ai irin wanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ƙarya, ahlus sunna ba sa kafa hujja da zauki, ahlus sunna ba sa kafa hujja da abinda hankali ya hararo sai in ya samu shaida ta abinda riwaya ta tabbatar ko ayar alqur'ani ta tabbatar. Duk abinda hankali zai hararo ya hango ya kalato so ake ya samu shaidar qur'ani da hadisi kafin a karba, da zaran hankali ya ci karo da qur'ani ko hankali ya ci karo da hadisi to wannan hankalin ya faɗi warwat, baya da araha, baya da tsada, baya da kima. Abu na uku, ahlus sunna suna kalla gaba da soyayya ne kan sunna, ba dan wani mutum guda ɗaya ba, suna kira zuwa ga sunna, suna kare ta daga dukkan wanda yake kai mata farmaki, ba sa karban wani zikiri ko wani wuridi daga wajen wani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, dan sun san ba harshe mafi tsada, harshe mafi daraja, ba labba mafi ya kima waɗanda wani abu zai fito daga cikin su ya zama abun bi sai harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ba manzon Allah ba, ba ma a kwatanta shi cewa yayi daidai da manzon Allah ballan sana'a ce ya fi shi. Sannan abu na hudu, ahlus sunna suna kira kai tsaye zuwa ga abi annabi, ba abi wata kungiya ko abi wani mutum ko abi wata dariƙa ko abi din su gungu na jama'a kyale sauran ba. Ahlus sunna duk inda suka tarata alqur'ani da hadisi an kasa kasuwar sa ana ci an baje mata koli, makiyin su ne ko masoyin su ya faɗa abin da ya dace da abin da qur'ani yake za su yi. Duk inda suka ga bid'a baban su ne, kanan su ne, wan su ne, sirikin su ne, makwabcin su ya faɗa, za su rushe ta su wuce. Babban abin bin su, abin da suke kiran mutane akai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Abu na biyar, ahlus sunna suna yaƙar kafirci da dukkan salonsa, dukkan nau'insa, suna yaƙar shirka wanda take rushe tauhidi, suna yaƙar kafirci wanda ke rushe imani, suna yaƙar munafunci wanda ke rushe ikhlasi, suna yaƙar bid'a wanda take yunkurin murƙushe sunna, suna ƙoƙarin daga gaskiya su rushe barna da son zuciya ba tare da yi wa kowa kara ba, ba tare da tsoron kowa ba. Babban makaminsu, qala Allahu qala rasulullahi, akan wanda suka dogara akan Allah shi kadai, me suke nema ladansa, za su yi hakuri akan duk abin da zai same su kan wannan tafarkin. Amma wanda ba su ba, za ka ga yana kira ne zuwa ga bid'a, yana kira zuwa ga al'adu irin waɗanda aka gada a wajen iyaye da kakanni. In ka tambaye su ne hujjar ka, sai ce babana yayi ko kakana yayi ko malam nauri kaza yayi. Wannan kuma ita ce hujjar marar hujja a dukkan tarihin duniya, kamar yadda alqur'ani ya bayar, wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muhtadun. Babu wani annabi da aka tuka turowa cikin wata alqarya, cikin wani gari, cikin garuruka, face sai waɗanda suka bujire mata, cikin waɗanda Allah ya ni'imtar, sai ka ji suna cewa kai rike abin da ka zo da shi, mu mun rike da kakanninmu akan wani abu ba za mu yadda a kawo mana sabon addini ba. Duk makiya gaskiya a tarihin duniya, haka Allah ya bada labarin su a jumlace a cikin wannan aya da ke cikin suratul zukhruf. Mai neman ƙarin bayani sai duba tafsirin Ibn Kathir wajen fassararta. Wannan shine tarihin dukkan makin gaskiya. In ka ce kawo dalili Qur'ani da hadisi zai ce babana yayi, a gidanmu an yi, wajen nan aba ana kazalika fa'ala. Dan haka ya ɗan uwa, wannan ita ce da'awa ta ahlus sunna, kuma shine abin da ke bambance ahlus sunna da sauran. Imam Abu Dawud da Tirmidhi sun ruwaito hadisi daga Irbad bin Sariya, shahararren hadisin nan da kuka sani.
wanda Irbad bin Sa'd yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana wa'azi wata rana, wa'azi mai gamsarwa, irin wa'azin da zukata suka cika da tsoro, idanuwa suka fitar da hawaye. Muka ci haba manzon Allah, kamar wa'azi irin na mai bankwana, yi mana wasiya mana, ma'ana jimlace mana abinda kake so mu rayu a kai idan har bankwana kake mana za ka bar mu, shine wasiya. Abinda ka faɗa yana da yawa, ya sa idanunmu sun fitar da hawaye, ya sa zukatanmu sun tsorata, amma ba za mu iya haɗiɗiye shi gaba ɗaya ba. Jera mana waɗansu kalmomi daga bakinka masu tsada da za mu iya riƙewa. Fa ausina ya Rasulullah, yi mana wasiya mana ya manzon Allah. Sai manzon Allah ya ce, usikum bi taqwallahi wassam'i watta'ati wa in ta'ammara alaykum 'abdul habashi. Yace ina muku wasiya da jin tsoron Allah, ku yi abin da yace ko bar abin da ya hana ku. Ina muku wasiya da ku ji ku bi idan shugabanninku sun yi muku umarni, umarnin da bai saba Allah ba, umarnin da bai saba manzon Allah ba. Domin shugaba a siyasa kamar gwamna ko sarki, shugaba a addini kamar malami ko liman ko mufti ko mai fatawa ko shehi, duk abin da zai umarni ana bin sa ne idan bai saba wa Allah ba, bai saba manzon Allah ba. Da zaran ya saba Allah ko manzon Allah, to sai a kyale masa kayansa. Ba za ka sa a yi masa rashin kunya ko a zage shi ko a yi masa tawaye ko a ci mutuncinsa ba, to amma fa ba za a bi ba, saboda ka'idar la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi, saboda ka'idar innama ta'atu fil ma'ruf, ana yin da'a ne kadai cikin abin da ya zanto abu ne na alkhairi, ba a saba wa Allah ba. Manzo Allah ce duk wanda ya rayu cikin ku zai ga sabani mai yawa, kaga wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, wannan ya ce shi ke kan addini, wannan ya ce nashi ne daidai, wannan ya ce nashi ya fi falala, wannan ya ce ya fi nashi ya fi daraja, sabani mai yawa. Ya za ku fita daga cikin sabani, fa alaikum bi sunnati, ku lazanci sunnata, ku lazanci sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidina, da sunnar halifofina masu shiryasuwa, almahdiyina min ba'di, waɗanda ke shiryasuwa bayana, abdu alaiha bin nawajid, ku kame ta da fikokinku, wa iyyakum wa muhdathatil umur, lalle ku kiyaye kagaggun al'amura, duk abin da aka kago kowane iri ne ku nisance shi, fa inna kullu bid'atin dalala, domin kowane irin kagaggen abu bid'a ne, bid'a kuma bata ce. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jumla cewa sahabbai abin da ya kamata su yi, takawa yana yi bari na bari, ji da bi, idan an yi umarnin da bai saba na Allah bai saba na manzon Allah ba. Idan mutane sun yi sabani, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, to kai sai kai kokarin wane ne yake kan sunnar manzon Allah sai ka bi, waye ya kafa hujja da Qur'ani da hadisi sai ka yi maganar sa. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin. Kuma wallahi ya ƴan uwa, duk yadda muka so mu hada kanmu, duk yadda muka so mu kadaita al'ummar mu, in dai muna son kai ya hadu, abu ɗaya ne zai hada kan mutane. Maganin da daɗi shine mai waraka, to amma yana da tsaki shine duk mu yarda mu watsar da kowace irin bid'a mu tsaya akan sunnar manzon Allah. Dukkan wani mai suna ko lakabi ya ture gefe guda a ce kowa Muhammadi ne, in za mu iya yin haka to kanmu zai hadu, amma wallahi bid'o'i raba kan mutane suke. Duk yadda muka yi mu hada kanmu akan wani abu daban ba sunnar manzon Allah ba, to kwace lokaci muke. Kuma duk yadda za mu yi mu cewa a'a a yi shiru, karwa ne ce kowa, karwa ne ce kaza, wannan haɗin baki kenan, ba haɗin kai ba. Ma'ana a zuciya san ni ban yadda da kai ba, amma wai in ce na yadda da kai dan a zauna lafiya. Kai ma a zuciya san ba ka yadda da ni ba, amma wai wa a ce an yadda da ni dan a zauna lafiya. Kai ka san ba ka yadda da shehi na ba, wa amma ka ce ka yadda da shi dan a zauna lafiya. Ni na san ban yadda da naka ba, wa amma in faɗa a fili wai na yadda kuma dan a zauna lafiya. Wannan ƙarya ce. Duk wanda ya faɗa haka yana yaudar kansa, yana ɓata kansa lokaci. Abinda Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ce, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kuma shugabanni suke da nauyin a gudanar da wannan a ƙarƙashin mulkin su. Lokacin da Fir'aun ya zo, duk da fir'aunancinsa, da Annabi Musa ya zo da da'awa ta manzanci, shi annabi ne aikakke daga wajen Ubangiji, Fir'aun ya kare ta shi bai gudu shi ba, yayi da awarci a Annabi Musa sihiri yake yi, sai dai to masu sihiri aka zo aka yi mukabala, sai faɗa naka ne ba an faɗa nawa, amma bai ce ba dai na faɗin naka
ku kuma ku yada naku, ma'ana cewa kai faɗa naka, kai faɗa naka, aka yi zube ban ƙwarya, maw'idukum yawmuz zinati wa an yi husran nasu duha, fata wallahi fir'aun fa jama'a kaidahu thumma ata, qala lahum musa waylakum la taftaru ala allahi kadiban fayus'itakum bi'azab wa qad khaba man iftara, fatanaza'u amrahum bainahum wa asarru an-najwa, قالوا إن هذان لساهران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. كل من يجي كان بدعة وسيجي سواء كي أتولى متاني كان غرغاديا بذلك سواء كي أتولى متاني كان قرآني لحديثي بسيجي سواء كي أتولى سكان غرغاديا سو كيسو 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 متاني كان غرغاديا كما أبن لكي كلا قدوا قدقى ينقوا أهل السنة دك إلن يدى لي يباتي زوتي أتزا فتا karka dauki makami irin na mai bid'a wanda yake ganin cewa zai iya bada fatawar cewa da azabi musulmi ahlus sunna ko dai izala ko ba wahabi ya gara azabi krista sai karka bi wannan salam har yanzu sakon da muke isarwa dukkan wani ahlus sunna a ko ina yake duk inda aka tsaya zabe tsakanin musulmi da krista to musulmi za mu zaba musulmin nan ko dan tijaniya musulmin nan ko dan kadiriyya musulmin nan ko dan tijaniya ne muna kira kasancewa ki zamu zaba wallahi tallahi ba zamu zabi kinsa ba da izinin ubangiji musulmi zamu zaba tabbas mun fi son musulmi ahlus sunna ya tsaya amma idan musulmi ahlus sunna bai tsaya takara ba to tabbas idan musulmi ya tsaya wanda yake yana da awar musulunci amma ba tijani ne ko dan kadiriyya ne wallahi tallahi shi zamu zaba ba zamu zaba ne ba wannan ita ce aqida mu da muke kira akanta ba ta hana mai masa inkarin bid'ar sa ba da yake kai amma ko ba za mu sallama shi ba a matsayin mu ce da shi wato gara arne tsantsa kirista ba yahudi ko ba nasare wannan ba aqidar ahlus sunna bace ba اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوموا الى صلاتكم.